This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma da LOL FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Laraba 28 ga watan Oktoba. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya sake lashe zabe zagaye na wani wa'adin shekaru biyar. Jami'an zabe a Tanzania, musamman a gundumar Zanzibar, sun soke zaben ranar Lahadi na wannan yankin. An harbo wani jirgi mai saukar ungulu da ke dauke da wasu masu tsananin kishin Islama da ke shugabancin ɗaya ɓangaren ƙasar Libya.
To, kallon labaran kenan. Wasu mahara sun halaka mutane aƙalla 14 a ƙauyen Ala da ke jihar Difa a jamhuriyar Nijar.
Duka kwankwana gidaje, shaguna kuma suka kashe mutane da dama.
To, wani janar ɗin soja a Najeriya ya ce makon kwance ɗamara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana na da muhimmanci sosai musamman a wannan marar.
Rikice-rikice ne ko ina da ina.
Hukumomi na tace fina-finai da sauran ayyukan fasaha shiyyar Kano ta gargaɗi ko sun gargaɗi masu yaɗa batsa.
Wannan hukuma fa ba wai fim kawai ta tsaya ba, dama an ɗora ta akan turaku ne guda huɗu, ta kare addini, ta kare kyawawan al'adunmu, sannan ta kare zamantakewa tsakaninmu.
Sannan za a ji cewa ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah ta fara rangadin tabbatar da zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Sannan kamar kowace ranar Laraba, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin Himma ba ta garago. Za kuma ku ji wasu daga cikin ra'ayoyinku inda lokaci, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Mausari, assalamu alaikum. Shugaban kasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya sake lashe zabe zagaye na biyu na wani wa'adin shekaru biyar. Wannan dai yana kunshi ne cikin wata sanarwar da hukumar zaben kasar ta fitar. Hukumar zaben ta bayyana yau Laraba cewa shugaban ya samu kuri'u kashi 83.66% a adadin kuri'un da aka jefa a ranar Lahadi. Hukumar ta ƙayyade adadin mutanen da suka fito wajen wannan jefa kuri'a da kashi 60. Sai dai kuma a waje ɗaya, jami'ar adawa ta National Coalition for Change ta bayyana shakku game da adadin mutanen da suka fito. Suka ce dewan 'yan ƙasar Ivory Coast ba su fito wajen jefa kuri'un ba, domin waɗanda suka jefa kuri'un ba su wuce kashi 20 ba. Sai dai kafin jefa kuri'un, wasu 'yan adawa su uku sun janye daga takarar akan abin da suka shiga rajistan da wasu suka yi har sau biyu. A ranar Lahadi, wasu rumfunan zaɓe an bar su a buɗe bayan an kammala jefa kuri'a, domin ko ba a kawo kayan jefa kuri'a ba a wannan rumfunan kan lokaci. Sai dai masu sa ido daga sassan duniya daban-daban, ciki ko har da 'yan ƙungiyar tarayyar Afirka, sun bayyana cewa an gudanar da zaɓen cikin tsanaki.
Jami'an zaɓe a Tanzania, musamman ma a gundumar Zanzibar, sun soke zaɓen ranar Lahadi na wannan yankin, abinda ake ganin zai shafi sakamakon zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar. Jami'an zaɓe a yankin na Zanzibar suka ce sun soke zaɓen ne saboda yawan ƙa'idojin zaɓen da aka saba mawa lokacin kaɗa ƙuri'a. Shugaban hukumar zaɓe mai kula da wannan yankin, Ceja Salim, ya ce akwai buƙatar sake zaɓen na yankin Archipelago. Gundumar Zanzibar dai yanki ne mai cin gashin kansa, amma kuma zaɓen shugaban ƙasa a yankin na da tasiri a zaɓen ƙasar baki ɗaya. Sakamakon zaɓen ya fara fitowa ne jiya Laraba, ya kuma nuna cewa ɗan takarar jam'iyya mai mulkin ƙasar John Mugulufi ya samu kashi 56 cikin 100, kana babban abokin karawarsa na da kashi 42 cikin 100. Sai dai rusa wannan zaben na iya tayar da jijiyoyin wuya a Zanzibar, inda jam'iyyar cikin gida na yankin ke cewa ita ce ke kan gaba a zaben, wanda ba a bayyana sakamakonsa ba tukunna. Ana sa ran zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi su kasance kusa da kusa a tarihin ƙasar ta Tanzania, inda jam'iyyar CCM mai mulkin kasar ke fuskantar babban kalubale a karo na farko tun shekaru da dama da suka gabata. Yanzu dai ministoci da yawa dake cikin majalisar zartarwar kasar sun fadi a wannan zaben.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. An halbo wani jirgin sama mai saukar ungulu dake dauke da wasu masu tsananin kishin Islama dake shugabancin ɗaya bangaren kasar Libya. A jiya Talata kuma an kashe akalla mutane 9 daga cikin jirgin. Sai dai ba a san ko mutane nawa ne ke cikin jirgin ba, amma mahukunta sun ce ba su tsammanin akwai wanda ya rayu a cikin ta. Shi dai wannan jirgi ya tashi ne daga babban birnin Tripoli kuma ya afka cikin tekun dake yammacin Alamaya. Yan kungiyar sun danganta harbin wannan jirgi ga jami'an gwamnati dake da sansani a Tabruk. Sai dai jami'an na Tabruk sun nisan ta kansu da wannan halbi. Kasar Libya dai ta kasu gida biyu ne tsakanin yan tsananin kishin Islama da suka kwace fadar gwamnatin kasar dake Tripoli da kuma waɗanda duniya ta amince da shugabancin su, waɗanda suka tsere zuwa arewacin Tabruk. Sautari, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha kokarin ganin ta sasanta tsakanin gwamnatocin biyu, amma hakan bai cimma nasara ba kawo yanzu.
Ministan harkokin wajen kasar Iran Javad Zarif zai halarci taro a wani lokaci cikin wannan satin. Taron wanda za a yi shi a Vienna zai tattauna ne kan batun da ya shafi Siriya. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka John Kirby ya faɗa jiya Talata ko yau Talata cewa yana sa ran a gayyace shi wajen wannan taron. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kirby shine zai jagoranci tawagar Amurka wajen wannan taron. Kirby ya ce taron zai mayar da hankali ne kan halin oni yasin da harkokin demokradiyyar kasar Siriya ya shiga ciki. Sai dai shi babban taron da ana sa ran yin sa ne ranar Juma'a, amma kuma ranar Alhamis ce majalisar dokoki za ta tattauna kan batun wannan taron. Halartar taron da kasar Iran za ta yi zai canza matsayin kasar Amurka da ma wata kasar tarayyar Turai wadda a da take takaita wato ta dauki kasar Iran a matsayin wacce ba za ta yi tafiya da ita ba wajen tattaunawa kan batun nuclear da sauran al'amura. Kirby ya bayyana Iran a matsayin babbar abokiyar Amurka musamman akan abin da ya shafi kasar Siriya. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, wasu mahara sun hallaka farar hula akalla 14 a garin Ala dake jihar Difa ta Jamhuriyar Niger. Ga wakiliyar mutamar abari da rahoton.
Kimanin mutane 13 ne maharan suka yi wa yankan rago tare da kone-kone a garin Na'ala da ke ƙauyen Difa, yayin da mutane 3 suka jikkata. Na tantabi wani mazaunin garin na Difa, Malam Isiya Ibrahim, inda ya shaida mini yanda al'amarin ya kasance kamar haka.
Wani ƙauye ne da ake cewa Na'ala. Nan kusan kilometer 30 daga Difa za ta nan gabas. Jiya da garin ne da abun ya fada musu. Ba wani zato kawai suka mutane suka fara musu cikin gari suka kwankwana gidaje shaguna kuma suka kashe mutane da dama. Wasu suna ta shawara da labarin wasu kama da ta mutum 13, amma a yanzu wasu labaru da suke shigowa ƙarshen kama zai suke haka ne tsammanin da muke. Ni dai inda hukuma sun ta yi san su sun ta ce kuma ya ne aka yi nawa ne suka rasu kuma suka mana tunan alkalama masu inganci.
Yo yanka su ne suka yi ko kuma halbi ne ko kuma bomb ne suka saka musu?
A dai irin labarin da samu yanka ne da kuma kone a cikin ka.
To kamar daga ina ne suka zo? Ta ruwa ne suka zo ko kuwa a motoci ne suka zo?
Wannan gaskiya ba na tantance haka nan, sai dai Allah ya sa hukuma sun zo tana son isa, amma dai ina tsammanin ba ya fara sa abin hawa.
Yo su bangaren su babu wanda ya rasu?
Tunda ba wani da hukuma bane suka yi tsakanin su da yan gari ne, in ba wanda dai ba sun san kuma ko sun samu suna da cin rasu akwai dabara da suke suna ɗauki gawakinsu da wuya na ake gane in ba kaman ma'aikata ba sun samu kansu ne gaba ɗaya sun tashi da su ba, amma in dan sun wani ɗaya su ne in suna da dama ɗauki gawakinsu.
To a nan wajen babu sojoji ne da aka sa masu kula da harkar tsaro a nan ɓangaren?
Gaskiya akwai ba a ta babu, tunda akwai a dagam akwai gendarmomi a nan kuma cikin dajin ma dai kwa guri wani zuwa guri tana samun su ga su kowa abin da dare mu kai kenan ya ne ake yi wannan abin har a zo a yi har ta samu tsere haka
to mutun nawa ne suka ji kata
shi ma da dama da fara ana zanta mutun uku yanzu har da kace mun abin yi har in ba da kanta ta aka zuwa ka waje ba a turanta da kita official ma duka hashashe ne dan yanzu ma lafiya wani kaka ciwon da yawa ne kuma wani suka mutu ma sun hutu a da dalilin da muke zamani na hali amma ko wani dan majalisar dokoki ya canji ba kuma dan adawa ne ya yi magana gaskiya mai inganci to musamman ba Allah ya sa mahukunta su yi aifani da ita ta cewar a kai tsaro yadda ya kamata a bakin iyaka ko da wannan ya kamata gaskiya a sa tsaro matsakanci a nan gurin a shigowa cikin daga gure zanwa har a jama'a da ke gini baki ruwan ya kamata ya zama su tun su zai soje rage gudana ne jama'a in suna yi wa a sa su a kan a kwantar da hankalin jahannama.
Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar, to waɗannan hare-haren na faruwa ne a daidai lokacin da aka shiga makon da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana a matsayin makon kwance ɗamara. Don haka na tuntuɓi Janar Isiyaku Ahmed Dukku Murabus a Najeriya don jin muhimmancin makon kwance ɗamara ɗin sai ya ce.
To alhamdulillah abinda ake ciki a satin nan wato kasan shi sha'anin zaman duniya yanzu rikice-rikice ne ko ina da ina tsakankanin kasashe daban-daban tsakankanin addinai tsakankanin kabilu da makamantansu to shi kuma sha'anin fada yaki ko za a ce da makami mai cika kawo samun lafiya ba na dindindin dan dijar da aka yi karshen ta sai an koma an suna a table ana shawara duba a gani wanne kai ka yarda ni in yarda wani zai samu sulhu to amfanin wannan satin kenan kuma ya kamata kowace ƙasa kowane wuri kowane abu duk inda dai ko da sashen hankali yanzu ko babu ya kamata a dubi wannan a ga yana da muhimmanci sosai yana da amfani
to kana ganin ƙasa irin Najeriya da sauran ƙasashen da suke fama da rigingimu ta yaya za su amfana da rana ita yau?
Yanzu ka ji a Najeriya wanda ma maganar Boko Haram da suka dame mu a ko insu tashen hankula iri-iri a cikin ƙasar nan kamar yadda nace dazu wani na addini wani na kabila wani na filaye gona haka dai akwai iri-iri da yawa to kuma ka san kusan duk yawancin yammacin Afirka West Africa ina tsammani suna cikin waɗanda duk suka fi ƙananan makamai wurin jama'a to har yanzu ba a samu shankan wannan maganar ba ko a ina duk cikin jama'a yanzu ko a North East ne a inda ake yaƙe-yaƙen Boko Haram ko can a kudu inda ake fama da yan
tsigiran Niger Delta ko
eh kaga suna riƙe da makamai makamai nan kuma ba a san iyakar su ba ba a san yawan su ba kuma gwamnati ina zaton ba a san inda suke ba ba kuma san yadda suke samu ba wayansu kila gwamnati za ta sani wayansu kila an sani amma kamar ba za mu san hanyoyin wayannan makaman ba su ba ake yi ba su ake yi me ake yi amma kai ma ka san duk cikin akwai masu hali su suke kawo wayannan makaman wannan satin da ake ci idan za a samu a fada kai wa mutane da kai su gane a wannan abin ke kawowa to makaman nan an ba ku masu ba ku da dalilin da suke ba ku ba dalilin da suke taimake ku ba ne dalilin ku ya ji kanku ne ko ku ringa fada da kanku ya kanku kuna ji wa kanku kuna wahal da kanku a su kuma suna can suna amfani ko da sayar da kayan yakin ko kuma masu kawowa ciki su kuma suna arzikinsu kuɗinsu suke nema amma ku talakawa ku ne zama waɗanda ake amfani da ku.
To janar ganin cewa Amurka wacce ita ce ta fi kowace ƙasa sai da makaman yaƙi a duniya tana jagorantar wannan batu na kwance ɗamara kana ganin abin zai tasiri sosai?
Ito idan dai su tun da duniya kowa sai da kayan yaƙi idan su har sun yarda su sa baki a wannan maganar yanzu to ni na san cewa abin zai yi tasiri ƙwarai da gaske saboda me za su rage aika makamai ballantana a irin kasashenmu irin saduwar din nan da muke nan da nan a shiga yaƙi kuma mu muke wahala to in sun san makaman da suke aikawa suke sayarwa mutane shi yake ƙara wannan tashin hankalin har sun shiga cikin wannan magana to ina tabbatar maka in sun dage kenan fa ba wai su ce za su yi ba su zo kuma su ke ko a faɗi a baki amma ana nan ana neman masu saya ana kuma saidawa mutane.
in za su shigin dai za su tashi da gaske su rage mai ba sai da makaman nan mutane da suke fada su rinka sa su su zanna su tattauna tukunna ba wai a rinka saida musu makamai ba dan ana neman go wanda za a goyi baya ko wanda za su goyi bayan su a'a su fara kunkunta su sa su wajen mutanen nan tukunna su tsudu ya zama shine abin da suke son su fara yi
na gwamna ga rawa ga yaki soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai gafaru
haka janar Isiyaku Ahmed Dikko ke tsokaci game da makon kwance damara sai kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja inda kotun koli ta yi watsi da daukaka karar da gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike yayi Hassan Maina kaina gare ka
Kotun kolin Najeriya ta yi watsi da daukaka kara da gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike yayi shi da jam'iyyarsa ta PDP inda suke kalubalantar maido da zaman kotun sauraron kararrakin zabe na jihar Rivers zuwa nan Abuja. Cikin hukuncin da kotun kolin ta yanke, ta ce gwamnan Wike bai da wani hujja na kare wannan daukaka kara nasa. Mai shari'a Amiru Sanusi da ya karanta hukuncin ya zartar da cewa zaman kotun sauraron kararrakin zaben jihar Rivers din a nan Abuja bai sabawa dokar Najeriya ba. Don haka gwamnan Wike bai da wata hujjar kalubalantar hurumin mar kotun wani lawyer tsara mulki a Najeriya barista mai nasara Kogo Ibrahim ya ce a gane wannan hukuncin kotun kolin daban ne ba wai daukaka kara bane kan hukuncin rushe zaben gwamnati Wike
wannan kuma shari'a da ta fada hukunci ita kuma kotun koli ta Najeriya wato Supreme Court ita kuma wannan shari'a daban ce ba wai daukaka kara ne ga wancan hukunci da aka bada ba a ta shigar da magana ne wanda yake ya shafi cewa ita kotun da ta saurari kara ta wannan zafe din ba ke da hurumin da za ta saurari wannan magana
Barista mai nasara Ibrahim ya ce bisa kundin tsarin mulkin Najeriya Gwamna Wike zai ci gaba da zama gwamnan jihar Rivers har sai an yanke hukunci in ya dauka kara.
Dauka kara har yanzu shi gwamna ya samu ce ya ce za su dauka kara amma ba su dauka kara ba. Suna da kwana har zuwa kamar 21 da za su iya dauka kara zuwa kotu ta gaba idan ba su amince da wannan hukuncin.
A dai wannan jihar ta Rivers a yan tsakanin nan ma sai da kotun sauraron kararrakin zaben ta soke zaben kakakin majalisar dokokin jihar da wasu yan majalisa guda 20. Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Shari'a yau tana sa ta kowa da takara da ta yi aji. Eh an yi shari'a mai yawa. An so a yi
haka ne. Ko kuma gaida Hassan, sai kuma jihar Kano inda hukumar tantance funafunai da sauran kayayyakin fasaha ta tashi haikan wajen yaki da masu wanzar da batsa tsakanin matasa da sauran jama'a. Mahmud Ibrahim Kwari muna saurari.
Shugaban hukumar Ismaila na Ba'a Fakalla ya ce
wannan hukuma fa ba wai fim kawai ta tsaya ba dama an dora ta akan turaku ne guda hudu ta kare addini ta kare kyawawan al'adunmu sannan ta kare zamantakewa da take tsakaninmu kada wannan ya zagi wannan addini kada mai wannan addini ya zagi wannan kada mai wannan kabila ya zagi waccan kabila ko ta hanyar waka ko ta rubuce-rubuce sannan kuma ta habaka sana'ar sannan za ta kuma kiyaye abubuwa guda uku ta kiyaye abin da mutane za su gani ya shafi hoto mai motsi ko mara motsi sannan ta kiyaye abin da mutane za su furta ka ba za ka zo kana tallan magani ba kana famuna maganganun batsa
a dan haka ne sai malam Ismaila na ba yace daga yanzu hukumar ba za ta saurara wa duwana ta kama yana da hannu wajen rusa tarbiyar jama'a musamman ma kananan yara
ko ne nan shi a duniya in bai kare doka ba shi baya jin dadi to abin da muke nema ga jama'a cewa idan lokacin da aka zo mutun yayi laifi ya kamata a bari doka ta yi hukunci a kansa yanzu misali akwai wani abu da ake dabi'o'i da ake kamar irin TB game din nan ya shiga cikin lokuna da sakuna da kauyukan mu yara ba sa zuwa makaranta amma yaro zai zo ya bude a soran gidansu iyayensa suna kallo kaga in kaji zaka tarar da yara da uniform sun ki zuwa makaranta sannan suna duku kudaden iyayensu suna zuwa suna wannan abu dan haka ba za mu yadda da wannan ba in muka je da me TV game din da su yaran da suke wajen da kayan nasu gaba ɗaya tattare su muke mu tafi da su kotu babu tausayin ƙarya sannan kuma dole ne abu doka
shi kuwa Ustaz Musa Ibrahim Tsangaya wani malamin tarbiyar Islama a nan Kano cewa yake
duk irin wani maganganu da mutun zai fitar na batsa shari'a ta addini musulunci ba ta yadda da wannan abubuwan ba ko kuma wani hoto da mutun zai zo ya nuna na badala shari'a ta addini musulunci ita ma ba ta yadda da wannan ba ko kuma kaga ana yin wani abu na badala ka ki fada ka ki setin mutane
malam Musa Ibrahim Tsangaye kenan wani malamin tarbiya a nan Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria.
A gaida na kwari yanzu kuma bari in dan zaku da gefe Ladin Ibrahim Ayawa ya gabatar mana da shiri na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Himma ba ta garago. Idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu Aminu Isaku Abdullahi ke mana bayanin ko yana ganin cewa idan gidan Najeriya yake zai kammala karatunsa cikin shekarun da kwas din ke bukata, daga wannan wurin ne zai dora.
Jami'an zamanin Najeriya amma dai mafi yawanci gaskiya zai ba ta ga mutum ya gama da irin wannan shekarun gaskiya. Saboda kasa irin kalubalen dai da a miki fama da su a irin wannan kasashen namu na yanayin shigaban namu haka.
Kana son ka ce kana da kusan yakinin cewa ba za ka gita shekaru hudu nan ba, in ma har za ka gita ba zai yi wani tazara ba.
Ita su aikatan Allah suna da tsari. Abin kuma shi ne kowane karatu akwai lokacin da ake fara shi, kuma akwai lokacin da dole ya kamata a ce ka gama, sai dai in akwai wani babban dalilin da za ka iya kawo ka ce to ga babban dalilin da ya sa karatun bai gamu ba, ko wani kayan aiki ne wanda da an ɗauka za a samu sai kuma daga baya aka zo bai samu kuma bai haka ko rashin lafiya ko wani abu. Amma ba wai kamar mu can yadda muke yin irin namu karatun da za a gani, ga shi dai karatun yana da ka'ida amma za ka iya saba ka'idan ma ka gane mutum ya fara karatu bai gama ba sai bayan shekaru da yawa da a canza yiwu, amma gaskiya Allah su suna da ka'ida.
To so tare Aminu, yawancin lokaci idan mutanen mu suka zo daga kasashen mu na Afirka suka zo nan kasashen yammacin Turai suka yi irin wannan karatu, sai ka tare sun makale sun ki su koma gida ko su nemi aiki nan ko kuma su kama wata sana'a, shin Aminu zai koma gida ne ko ko dai shi ma cikin zai bi irin sauran wannan mutanen?
Ai ni gaskiya ba na cikin mutanen da suke da ra'ayin cewa in sun gama karatu ko yana biya kasu anan za su zauna. Ni ra'ayina shi ne in ka zo ka koyi abin da aka turo ka ɗin ka zo ka koya cikin ikon Allah, in ka gama kuma sai mutum ya koma can ƙasar shi domin ya je ya bunƙasa mu ma wannan ƙasashen namu da wannan ilimin da aka samu. So gaskiya ni ban da wannan ra'ayi, don in zan iya tunawa da yake ka san a nan ne masterina.
Digiri na biyu.
So ranar da na gama master ɗin. A wannan ranar da na yi da first ɗin, a wannan ranar ne bukin jirgi na zuwa Kano na tafi ban koma kwana ba.
Wannan karan ba haka
ina yi kusan akwai wanda
ba mai ta hakan kenan.
A in Allah ya yarda. Gaskiya dai ni ban ga dalilin da zai sa in zauna a nan ba, saboda ga inda mu ba a can kasan namu muke da gurabe da yawa inda mutum in yi zai iya yin amfani a wajen, so ni ban ga dalilin da zai sa in zauna gaskiya a nan ba.
Aminu shi kaɗai zai kenan ba da iyali ba?
Eh to na zo ni kadai da farko kuma daga baya sai iyali suka zo su ma.
To Aminu, duk da yake mun dan taɓo batun can baya, amma idan ka kwatanta rayuwar Ingila da rayuwar gida Najeriya, me zaka ce yake burge ka da rayuwar nan Ingila ko kuma yake dan baka haushi?
Eh gaskiya abin da zan ce na burge ni da rayuwar nan din shine mutanen suna yin abubuwan su cikin tsari da kuma bin ka'ida da kuma gaskiya, wanda ka san mu gaskiya wannan abubuwan din guda uku suna da ba wai ba a samu bane a mutanen Najeriya, amma gaskiya dai suna da wuya ne kaga ana yin amfani da irin wannan. Yanzu misali a nan in za ka hau mota ko za a shiga jirgi haka wasu ababa, za a gani dole za ka kowa ya zaɓi layi, ba turereniya, ba cuwa-cuwa wani ya hau na baya, ba wani abu mu kaga da a can babu
komai yana cikin tsari kenan.
Yawwa sunan gaskiya suna da tsari, kuma za ka gani mutanen suna da gaskiya da riƙon amana daidai gwargwado. To mu wannan gaskiyar da riƙon amanan ba wai babu ba ne a mutanen Najeriya, amma yawanci ba mu cika yin amfani da irin wannan abubuwan gaskiya.
To da yake dai karatu ka zo Aminu a Ingila, inda wani zai ce maka ina so in zo Ingila da zama ko kuma in zo Ingila da karatu, wace shawara za ka ba irin wannan mutumin?
Eh to kasan da yake kowa da ra'ayinsa kuma kowa da abin da yake so ya samu. In mutum ya zo yin karatun yana da kyau mutum ya zo yin karatun, amma zama in mutum bai ga dama zai iya zaman ko misali a Najeriya bai da wani aiki ne nan ya zo ya samu aiki, yana da kyau mana mutum ya zauna in ya ga zai iya zaman kuma idan aikin da zai din zai iya yin aikin in mutun yayi aikin din anan yana da kyau dan ka samu experience din da kuma in kaje ko Najeriya din wata rana ko wani abu ai zaka iya yin amfani da shi sai so zaman ba wai bai da amfani bane ni ne da gaskiya bin da ra'ayin yanzu na da wata kila to ban sani ko dan dai ni can din ina da aiki a Najeriya amma dai gaskiya ni ban da ra'ayin da zan ce zan zauna nan kuma mutane da yawa in sun zo na din su kan samu experience din da sun koma Najeriya kuma za su zama cewa sun amfani da ma'ar shi
kash ga bakon namu ya koro bayani amma lokaci mun halin nasa ta tarbe mu sati na gaba domin jin ci gaba da wannan hirar yanzu Amadun bakon namu da injiniyan da ya samu na shirin a faifai Caleb Gettacho naku Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani satin cikin ikon Allah
riga da basa she ta kirga inji fulani riga babu basa she riga babu basa
to yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana
Sakamakon farko ya fito ne daga Badamasi Ali Rijal Lemo Kano wanda ya ce Allah ya sa tallafin ƴan gudun hijirar da za a tara ya kai ga ƴan gudun hijirar na hakika. Shi kuma Yusuf Muhammad Gagarawa karamar hukumar gagarawar jihar Jigawan Najeriya cewaye sakon ta'aziyar da ƙasar Amurka ta aikawa jihohin Adamawa da Borno Allah ya sa ya ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasar Amurka da Najeriya amin. Yin amfani da makarantu wajen sanya ƙananan yara aikata ayyukan ta'addanci a ƙasar Congo abin Allah wadai ne. Ina fatan jami'an tsaron ƙasar ta Congo za su gaggauta shawkan wannan lamari. Sako daga Shamsu Habibu Azari. Sai kuma sakon Habibu Adamu Argungun wanda ya ce a gaskiya baba Buhari sojin Najeriya suna buƙatar ƙarin lokaci don murƙushe ƴan ta'addar ƙungiyar Boko Haram. Allah ka yi mana maganin ƴan ta'adda duk inda suke amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ko shakka babu ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye haikan domin ta samar da wadatattun magunguna ga ƴan gudun hijira mazauna Yobe gani yadda suke tagayyara da ƙananan yara. Sako daga Bala Muhammad Dambam. Ya Allah mun tuba dan halaye mu ba ka kawo mana ƙarshen hare-haren ta'addancin ƙungiyar Boko Haram a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Sako daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Da ƙarshe sai sakon Usman Shitu Mahuta da Hana Sikiri jihar Adamawa wanda suka ce Allah ya sa taron da kasashen Afirka ke gudanarwa a birnin New Delhi babban birnin kasar India kan batun da ya shafi kasuwa da cigaban tattalin arziki tsakanin kasashen nahiyar Afirka da kasar India kullum ta biya kudin sabulu.
To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma a wannan karan fatakaitattu ne.
Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Austria, Joanna Mikleder, ta ce ƙasar za ta gina katanga tsakaninta da iyakar Slovenia domin ya rage kwararan ƴan gudun hijira da ke shiga ƙasar. Mikleder ta ce samar da wannan katanga za a yi shi ne da niyyar ganin an samu tsari wajen shiga ƴan gudun hijira, amma ba wai da niyyar datse musu ƙofa ba. Da take magana da manema labarai bakin iyakar Miki ta yi amfani da kalmar datsewa mai ma'ana, sai dai kuma bata ba da lokacin da za a yi wannan katangar ba. Shugaban ƙasar Ivory Coast Alassane Ouattara ya sake lashe zaɓe zagaye na biyu na wani wa'adin shekaru biyar. Wannan dai yana ƙunshe ne cikin wata sanarwar da hukumar zaɓen ƙasar ta fitar. Hukumar zaɓen ta bayyana yau Laraba cewa shugaban ya samu kuri'u kashi 83.66 a adadin kuri'ar da aka jefa a ranar Lahadi.
To da takaitattu labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin za a ji labarin rangadin da ƙungiyar Mai Ta'alla ke yi a faɗin Najeriya a shirinmu na dare. Sai a dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagarsu za su gabatar yanzu nan. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa da Julie Lethes Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri, huta lafiya, sai kuma anjima.